Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro kika tam ka huiwa. Ko jama'a tambaya ni keda.
Su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa. Ai ba ma mata ba, ai dan talaka ma ba, yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba. Ai yau dan talaka yana samun aiki a Najeriya? Ai yau dan talaka yana makaranta? Kashi 60 da wani abu na ƴaƴanmu suna kan titi.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lahir Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin batun ba mata kashi 35 na guraben siyasa a Najeriya da Majalisar Dokokin Ƙasar ta yi fitali da shi. Yau ma muna tare da tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ƴar gwagwarmaya Balaraba Abdullahi. Jagorar tattaunawar Madina Dauda ta tambayi barista Hassana abinda dokar ƙasa ta tanada dangane da batun ba mata mukamai, sai ta bayyana cewa
dokokin Najeriya, wato constitution ta Najeriya kenan as amended, ko shafi 34 sub 1a yace kowane mutum ya kamata a darajanta shi, a dignifying mutum, dignity of human person. It means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah. Kowa yana da daraja, ya kamata a darajanta kowa. Ba wanda ya kamata a tauye mai yanci, ba wanda ya kamata a take shi. Kuma a cikin wannan dokan kasan, tun daga ran da aka haife mutum ya zo duniya yana da yanci. Ko namiji, ko na mace, kowa na da yanci. Kana da yanci ka tsaya takara, kana da yanci a zabe ka, kana da yanci ka zabi wani. So bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya. An hana su shugabanci a Najeriya tun daga matakin chairman na local government har majalisa na jiha, commissioner na jiha, har a federal level. Bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba, domin kowa na da yanci.
To amma dai ba kaso daidai ba, 50-50 ko kuma 35 din da kuka nema yana da tsauri kila.
A'a, bisa ga wannan dokokin kasa bata bayyana shi cewa a ga kaso, a ba ta ce kowa na da yanci. Tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka, kowa na da yanci, ko namiji ko na mace. Mu kason da ma muke nema ba mai yawa bane, 35 ne kawai muke nema cikin 100. Mun bar muku 75, ai ba zai gagara ba, amma a cikin 35 din ma
mun bar musu
65. Amma a hakan ma soro suke ji, suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za su samu abun fadi a kasan ba. Kuma ba haka bane, matan Najeriya an san mu da ladabi, an san mu da biyayya, an san kuma matan Najeriya da sanin ya kamata.
Balaraba Abdullahi, barin zo gare ki. Akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku yi daidaito ne da maza. An fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko ƴanci ne na samun abin da ya kamace ku. Ya kike kallon abin?
To ai tsakani da Allah hajiya, wannan magana ma ba gaskiya ba ce. Tun da dai muna da ƴanci, kuma an tabbatar da za mu yi. Ai da suna da tunani su yi haƙuri mana, su ba wa matan wannan kaso 35 ɗin, su ga yaya ƙasar Najeriya za ta zama a ɗan ƙanƙanin lokaci. Kamar yadda barista ta faɗa a baya, ai mata kowa ya sani, mata da matasa su suke zaɓe, su ne suke zaɓe, kuma su ne ƙashin bayan ma duk duniya, ba ma Najeriya ba. Su abin da yasa suke tunanin haka, suna ganin cewa iliminmu ma ya bambanta da nasu. A yanzu halin da muke ciki, ilimin ƴamace a Najeriya ya wuce inda duk ɗa namiji yake tunani. Su ko yanzu in sake nanatawa, su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa, of bringing ɗinsu. Sannan ita kanta ƙasar Najeriya yanzu tana neman yanda za ta farfaɗo. Farfaɗo wata kuwa ita ce a ba wa mata su rike wannan mukamin a gani. Na yi imani inda za a haƙura aka ba mata, su kansu madan sai sun risina sun ce ashe abin haka yake. Kuma sannan abin da nake so ki sani, har yanzu suna nuna al'ada. Al'ada ta yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da ɗan namiji a Najeriya, a Najeriya ma kuma a arewa. Na tuna lokacin Hajiya Gambasawa ba, ai sai da aka kaita aka kulle ta, aka ci mata zarafi ba saboda komai ba. Ai har ta mutu, gida nawa ta mallaka? Ta fito ne tsakaninta da Allah. Na tuna illela dogon yaro, na tuna Hajiya Rabin Mato duk abin da suka yi kenan. Kuma idan kika duba ƙasar Ghana mace ta fifitu fiye da kowane irin mutum, saboda me? Saboda an san menene ya mace ita take da daraja 70% akan ɗan namiji. Saboda haka ina mai tabbatar miki su yi hakuri kawai su ba wa mata wannan kaso. Mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu ƙara da wanda muke da shi, a'a, mu za mu je wajen ne domin mu gyara ƙasar mu, mu gyara Najeriyan nan, mu gyara ƴaƴayen mu su taso. Ba mu da wani maganar rauni, su yi hakuri su ba mu, mu taba mu gani, sannan a zo in an ce kuma in sun ce a'a, bari koma kan maganar barista. Idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zabe ba, saboda mu mata din za mu fito mu nuna cewa mu din da yadda aka rena din mu ne masu zabe. To sai kowa ya janye kansa.
Amma zai yiwu balaraba
ba, me yasa ba zai yiwu ba? Mu ba mutane bane, ba da bazar mu suke rawa ba. Duk wani kashin bayan ɗan namiji wanda aka san cewa yana nema ya ci gaba, ai dole sai da ya bace jiya. Ai amace ita ce kashin bayan kowane abu na duniya.
Ke kike wannan bayani ya zaki da waɗanda ke karɓan dunkulan magi da sabulu da ƴan kwabbai su je su sai da ƴancin su?
Ba sai da ƴanci bane Hajiya. Ai wannan dan magin su gani suke yi tunda sun san cewa ba za a ba da ƴancin ma ƴamacin ta yi ba. To gara ai an ce raba menene mugu da makami, ya ba bashi da ita. Amma duk wata mata da kika ga ta karɓi magi ko sabulu, kowa ya san cewa tafi karfin magi, tafi karfin sabulu.
To amma kuma ai ba sa samu yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane.
To ai shi da nake ga miki yanzu nan gaba kadan mu za mu fito da babban murya mu yi bore mu ga mata da karkara. Mu bazu mu matan ku daina fitowa zabe. Idan har su ba za su rattaba hannu su yadda cewa mata suna da ƴancin da za a ba su kaso 30 a cikin kashi 100 ba, kaso 35.
Barin da haka yake Hajiya Aisha, yanzu a bisa waɗannan buƙatu naku, mata yanzu kullun suke kwana a bakin ƙofar majalisar dokokin ƙasa akan cewa sai an canza waɗannan dokoki. Kina ganin wannan mataki hanya ne?
Hanya ne sosai. Ai shine demokradiya. In aka hana maka ka zo kai yaki ko? Ba yakin takobi ba, ba yakin bindiga ba. Da yaki da bakinka da kuma tsayawarka akan abin dagewarka. Kuma ina so in ƙara faɗa cewa ba mu ce ma wai ba za mu zabe ba, mu muke zaben su ba ko? To idan aka zo ba za mu zabe su ba. Kawai ba za mu zabe duk dan assembly da yake faɗa, na riga na faɗa. Dan assembly da yake kan kujeran nan yayi hankali da kansa saboda ba za mu zabe su ba. In dai ba sun zauna sun yi na'am ba, to ba za su karbe su ba. Kuma ina son matan Najeriya su tsaya akan kafan su cewa yanda maza suke da ƙarfi da ƴanci da menene akan ƙasar nan, wai sunanta Najeriya, su ma matan suna da shi.
To ba ku da kuɗin da maza ke da su Hajiya? Ya za ku yi?
Ta inda za ki gane kenan, su kansu mazan namu kuɗin gare su ne. In da ake yin kuɗin banda harkan gwamnati, ai duk saboda rashin amfani da kwakwalwa ɗin ko? Da ba a zauna an yi amfani da kwakwalwan kowa ba, sai kwakwalwan namiji. Ai waɗannan da suke nan sun fi kashi 10 na mutanen Najeriya, na mazan Najeriya. Wanda suke a assembly da suke shugabancin sun kai kashi 10 mazan da suke Najeriya, ba su kai ba. So tunaninsu ne saboda su suka tattare da tattalin arzikin ƙasar ne, da mulki ne suka tattare a hannunsu, kuma ba sa son wani ya shigo ko ta ina. Ai ba ma mata ba, ai dan talaka ma ba, yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba. A yau dan talaka yana samun aiki a Najeriya, a yau dan talaka yana makaranta, kashi 60 da wani abu na ƴaƴanmu suna kan titi saboda harkan mulkin su, kwakwalwan su kenan. A yau kashi 80 ɗan Najeriya yana cikin matsananciyan fataran da ake cewa below subsistence level, saboda tunaninsu, harkan mulkin su kenan, suka nuna iyawan su kenan. A yau ɗan Najeriya ba zai iya fita daga wannan ƙauye zuwa ƙauye ba saboda ba shi da tsaro, saboda kwakwalwan su, tunaninsu, da wannan shine aikin su da suke. Ƙasa mai arziki irin Najeriya an jata an maida ita ko ƙasar da bata da komai saboda tunaninsu da mulkinsu, kuma ba su fi kashi 10 ba.
Kaɗan kenan daga dogon bayanin da Hajiya Aisha Ismail ta yi a wannan tattaunawar. Sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin dalilan da matan ke ganin ƴan majalisa da maza suka mamaye suka yi sanadin kin amincewa da dokar. Kafin nan, a madadin baƙin namu, tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba Mai Riga da kuma ƴar gwagwarmaya Balaraba Abdullahi, Sai wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jimbi Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke ashe mu.